Écoute d'un programme hors diffusion sur VO.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha, Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani shirin a daren yau Laraba 16 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na ranar dazu, a yau ne aka yi bikin ranar abinci ta duniya. Muna tafa da rahoto daga Najeriya game da shirin samar da wadataccen abinci mai inganta lafiyar al'umma da yaƙi da yunwa, wanda shine taken bikin na bana. Masu ruwa da tsaki akan aikin noma sun ce lokaci yayi da ya kamata Najeriya ta maida hankali wajen bunƙasa noma ta hanyar samar da kayan noma na zamani.
Manoman mu kullum mu na duhun kai na rashin wayewa da noma na zamani, wanda ke mun saba da noma ne na iyaye da kakanni. To amma irin wanga rana ne mutum zaka zo kaga abubuwa kayan noma na zamani da zaka iya noma hekta daga bakin ɗaya har zuwa 20-30 zuwa 50 maimakon hekta ɗaya biyu da muka saba yi.
Shugaban matasa na kungiyar manoman jihar Neja, Malam Shehu Kamaye kenan, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka, Sulaiman Munabarma zai gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda a yau ya ci gaba da tattaunawa akan wasannin motsa jiki na nakasassu tare da wasu 'yan damben zamani na nakasassu 'yan ƙasar Ghana. A yau dai za mu so mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani za a magance matsalar haɗarin tankokin man fetur da ke laƙuma rayukan mutane, duba da yadda ake yawan samun aukuwar haɗarin a Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar Lebanon ta ce hari ta sama da Isra'ila ta kai a yau Laraba ya kashe mutane 16 a garin Naftahi da ke kudancin ƙasar, ciki har da magajin garin. Kana harin ya jikata wasu saboda 50. Jama'an Lebanon sun yi Allah wadai da wannan hari na babban birnin lardin, suna faɗin cewa wannan na tabbatar da cewa yaƙi da Isra'ila ke yi da ƙungiyar 'yan bindiga ta Hezbollah yanzu ta karkata tana auna ƙasar Lebanon. Prime Minister mai riko Najib Mikati ya ce da gangan ne Isra'ila ta auna wani taro da ƙaramar hukumar ke yi domin tattaunawa akan ayyukan birnin da shirin aikin da shirin jin kai ga mutane da suka rasa matsugunansu sakamakon hare-haren da Isra'ila ke kaiwa. Amma ministan tsaro na Isra'ila Yoav Gallant yayin da yake ziyara a arewacin ƙasar Isra'ila kusa da iyaka da Lebanon, ya ce Isra'ila ba za ta dakatar da fatattakar da take yi wa Hezbollah ba domin buɗe wata ƙofar tattaunawa. Wani jirgin ruwa ɗauke da rukunin farko na bakin haure da za a tantance su a ƙasar Albania ƙarƙashin wata yarjejeniya da Italy ya isa tashar ruwan ta wato Shenzhen yau Laraba kenan, domin fara shirin tantance dubban masu neman mafaka na Roma mai tsarkakiya. Italy ta gina wuraren karɓan baki guda biyu a Albania a matakin farko da ƙasar ta ƙungiyar tarayyar Turai ta ɗauka domin karkatar da bakin haure zuwa ƙasar da ba ta cikin ƙungiyar tarayyar Turai. Shirin wani yunkuri ne na hana shiga Italy ba bisa ka'ida ba, amma shirin ya fuskanci sukar ƙungiyoyi masu kare haƙƙin bal'adama wanda suka ce wannan wata dabara ce ta hana bakin aure 'yancinsu na neman mafaka. Wasu hotuna da kamfanin dillancin labaran Reuters ya kafe sun nuna jirgin ruwan sojin Italiya mai suna Libra tsaye a tashar ruwan. Kana an yi ma wasu bakin haure 16 rakiya zuwa cikin sabuwar cibiyar tantancewar wanda ke tashar ruwan, wanda aka kuma killace da katangan karfe mai tsawo. Kana aka kafe tutocin Italy da ta tarayyar Turai. Ana ƙara samun tada jijiyoyin wuya a kan bakin haure a nahiyar Turai, inda kasashen Turai da dama da suka hada da Jamus da kuma Poland suka dauki tsauraran matakai. Prime Minister Italy Giorgia Meloni ta faɗa a wani sako da ta kafe tana cewa kasarta ta buga misali ne don sauran kasashen nahiyar Turai su masu biyo sahu da kafawa irin waɗannan cibiyoyin da ita ta kafa a Albania. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira da a baiwa Ukraine gayyata ta shiga ƙungiyar tarayyar ƙungiyar NATO ba da wani sharadi ba, kana a kuma ɗauki matakin tsawatarwa wanda ba na makami mai linzami ba ga ayyukan da Rasha ke yi. Yana faɗin haka yayin da ya bayyana a gaban Majalisar Dokokin ƙasar Ukraine yau Laraba don bayyana shirinsa na nasara bayan yaƙi wadda kuma na nasara akan yaƙi da Rasha take yi na mamayar da ta kai. Tare da ƙawayenmu, wajibi ne mu sauya al'amura domin kawo ƙarshen wannan yaƙin ba tare da la'akari da abin da Putin yake bukata ba, Zelensky ya ce. Wajibi ne mu sauya abubuwa domin tilastawa Putin ya rungumi zaman lafiya. Wasu bangarori na shirin, wato na wannan shiri, sun hada ne da alƙawarin shirin sake gine-gine bayan yaƙin daga ƙawayenmu da kuma taimakon kare albarkatun ƙasar Ukraine. Zelensky ya sha tattaunawa akan wannan shiri wanda ya yi shi a cikin 'yan makonnin nan da shugabanni na ƙasashen yamma.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Samar da mafita akan yaƙi da yunwa domin samar da abinci mai inganta lafiyar al'umma shine taken ranar abinci ta duniya da aka yi a yau Laraba 16 ga watan Oktoba. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da ɗanɗana kudarsu wajen neman abincin da za su ci na yau da gobe. Matsalar rashin tsaro, ambaliyar ruwa, tsadar takin zamani da sauran kayan aikin gona sun taka rawa a koma bayan da aka samu wajen samun yalwar abinci a Najeriya a baya-bayan nan. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ware kowace rana ta 16 ga watan goma na kowane shekara domin yin nazari da tattaunawa akan samar da abinci mai inganci da zai yi tasiri wajen inganta rayuwar ɗan adam. Masu ruwa da tsaki akan aikin noma da ke zaman hanya ɗaya tilo na wadata ƙasa da abinci sun ce lokaci ya yi da Najeriya za ta mai da hankali wajen bunƙasa noman ta hanyar samar da kayan noman abinci na zamani domin sauƙaƙawa manoma ta yadda ko da ƙaramin manomi ne zai iya noma amfanin gona mai tarin yawa da kuma inganci, kamar yadda shugaban matasa na ƙungiyar manoman jihar Niger Malam Shehu Kamaye ya yi ƙarin bayani.
Manoman mu kullum mu na duhun kai na rashin wayewa da noma na zamani wanda ke mun saba da noma ne na iyaye da kakanni, to amma irin wanga rana ne to zaka zo ka ga abubuwa kayan noma na zamani da zaka iya noma hekta daga bakin ɗaya har zuwa 20-30 zuwa 50 maimakon hekta ɗaya biyu da muka saba yi.
Matsalar tsaro da tsadar takin zamani da sauran kayan da ake amfani da su a gonaki ya taimaka wajen mai da hannun agogo baya wajen samar da abinci mai yawa a Najeriya. Malam Kabiru mai kashu sakataren kuɗi ne na ƙungiyar manoma a jihar Niger ya ce a yanzu an ɗan fara samun haske a sakamakon samun sauƙin 'yan fashin daji a wasu yankuna na jihohin arewacin Najeriya.
Insecurity gaskiya an samu sauƙi ko ana kan samun sauƙi bisa ga shekarun da suka wuce, don da za ka ga akwai wuraren da an fi shekara biyar ba iya ko kunya ba a yi ba, amma bana yanzu an yi noman nan successfully kuma ana girbi. Gaskiya muna yaba ma gwamnati kuma muna ƙara kiran su su ƙara ƙwafin gwiwa da ƙaimi wurin security da suka dauka domin aga an karkare sauran gurbatattun da suka rage domin in babu abinci ƙasa za ta shiga cikin hali.
To hukumomi a matakai daban-daban dai sun ce suna kokari tare da samar da hanyoyin bunƙasa noma domin wadata ƙasa da abincin. Babban sakataren ma'aikatar gona ta jihar Niger Dr. Matthew Ahmad wanda ya wakilci gwamnatin jihar Niger a taron ranar abinci ta duniya da ya gudana ya ce a yanzu sun fara shirin bunƙasa noman rani da zai taimaka wajen wadata al'umma da abinci.
In the next few days we are going to be engaging farmers.
Yace nan da yan kwanaki kadan za mu tattara manoman a wurare mafi kusa da su domin mu taimaka musu da kayan noman rani domin bunƙasa noman shinkafa a yankunan nasu. Duk da yake dai an samu amfanin gona a wannan damana ta bana, akwai sassan Najeriya da dama da matsalar ambaliyar ruwa ta kawo cikas wajen yin gaba da amfanin gonar da aka samu. Lamarin da masu sharhi ke cewa akwai buƙatar ganin hukumomin Najeriya sun kai musu ɗauki cikin hanzari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. A makon da ya gabata an ji yadda masu bukata ta musamman suka jajirce akan ayyukan bunƙasa dabban zamani na guragu a kasar Ghana. Abinda ke kara jaddada girman gudunmuwar da nakasassu ke iya bayarwa a dukkan lamuran cigaban al'umma.
Wadanda ke ba su da lafiya kafansu, aka yanka kafan kaniwo guda ko biyu kana da problem kan sanan kaniwo, na so gaya maka kana da rayuwa gabadiwa, kai ba mutum ne banza bane.
Shi wannan federation da muka zo da shi ga gaskiya ne limits kuma kowa ba yana kan wasu mutane special ba. Opportunity da ke cikin wannan yana da girma sosai kuma taimako ina rage darajar mutum ne.
Wallahi lazim barake
barake na ina rage darajar mutum sosai.
To a yau za mu ji ci gaban da kungiyar 'yan wasan na Adaptive Boxing ta samu da kuma tasirin kungiyar a kasashen waje. Masu wannan fafutuka sun buƙaci gwamnatin Ghana da kungiyoyin cikin gida su ɗauki abubuwan da suke yi da mahimmanci don ɗaga tutar ƙasar a wannan fanni.
Wani ci gaba kuka samu a cikin wannan aiko ne har yanzu ana fama tukunna?
Za ka ji abin da shi federation gajirin federation ne. Federation ne da ya zo ya jima bane. Gaskiya farko kamar da president na ke magana cewa lamarin finances.
Da ya kai kamar shekara nawa da aka fara?
Na muka fara so far mayanci za shi 6 years ke ko 7 years ke.
8 years.
8 years ke ya ke.
Shekara 8 ke.
Ya shi 7 years ke. Farko mu request a ba mu fige daga boxing arena kuma mu ta yi kitin visa. Kamin boxers in ability boxers zuwa sun boxer ba mu wani kitin visa. Shi wata duniya su gan abin da muke yi ma.
Wato ni za a wani gasa
yanzu
ku za ku fara
yin mashi
fili kafin mai wannan gasa
yanzu. Na'am, wannan kuma na nan national ne ba irin local ba, national ne
da kasa ba gaba
da kasa gaba da yayi. Shi muka nemo nan taimako shi suka ba mu. Gaskiya da suka ba mu muka soma muna zuwa muna yi. To gaskiya mun samu karbo sosai, mutukar karbo. Ina su Azman Nelson sun zo sun suna taimako. Mun samu wani lokacin da muka zo muka yi wannan wasa da muka aka ji mu duniya wani dan mu daga America ya aika mana kudi ya ci dariya abinda muke yi sosai. Tisa gaskiya dai irin kwanakin bayan ga mun samu wasu bakuna da suka fito Poland da suka zo suna son mulka mu collaborate su mu aiki tare shi
da badin guya da su daga Poland
na Turawa ne da su suka zo suna son mu duba su organize championship daga Poland din zo da sun zo mu meet government ma government kuma ya ce muna kaman ne lokacin ya kai abinda muke son da su musu su yi muna dalla yadda su shi muna
dama tambayar da nake so in yi muku kenan shin gwamnati ta san da ku kuwa kuna da alaka da gwamnati
sosai gwamnati san da mu sosai even jiya kamin ba kuna mun wuce mu da National Sports Authority mu yi meeting jiya gaskiya sun ba mu karbo sosai sun gaya mana kaman ko bine ne muke so they are ready for us in terms of da su muna so mu yi tafiya wani su facilitate wani abu ne su da ready for us
the president bine ne hayyon ku nan gaba
abin da ke cikin da dan wani chairman ya fadi don ina son tabaka dan kuma ga shi ne eh garo na baka dan shi ne mun nan kujiya ne mai zaman kanshi
da karkashin gwamnati kuna zaman kanku
muna ko karkashin gwamnati muna zaman kanmu amma wanga amateur boxing mu muna partner da su
na kasa
partner din da su na kasa
akwai haɗin gwiwa tsakanin
akwai sosai kana Ghana Boxing Federation su ma muna partner da su na kasa
da kasa baki
sannan dan ce National Sports Authority na gwamnati kenan kamar da dan wane ke sun da zaman mu muna roko abin da muke yin ga ba government kaje ba stakeholders wanda ke baya su duba su masu sa'an duba mu kaje da mu yi wanga yake ba mu yi aikin da shaida yan waye da ke baya do mutanen da ke kan city kamar da yake fadi suke bara wallahi yanzu aka mun identify mutane ya fi 150
kuna ganin kuka sa su a cikin boxing
sun yi don muna so damu da club damu yi shi club ne don ture club ne yes shi adaptive boxing na shi kamar national team ne amma da yake babu da resources na
to
shi na ba resources na ba kayan aiki shi sa ya bari muke tafiya da national team na muna tafiya da shi da muna
abubuwa da amfani da nasu
yes ba mu baka ba yau in dai muka mutane da muka identify 150 ga ba akra kadi ba kuma si wanga central region da wanga west region da bronga half ya inda na fadi ga mu identify mutane 150 to wadannan wuri ne ga dukan ga in dai muna da resources clubs na namu shi wurare nan ne don yanzu haka ga world olympics committee suna duban laws mu da yanda ya kamata mu yi abin da takaduna muna annun su tun kamar yau shekara fudu kenan suna duban su accept mu fara yin mu ma daga olympics ce sa muna duban zuwa next 4 years da ke zuwa daga american ga bai yi wani mu ma mun fito cikin wurin nan mu zo mu show talent mu
menene maganar ku na karshe Malam Abubakar Mr President
awara nake da shi wadanda ke ba su da lafiya kafan su aka yanka kafan ka ne guda ko biyu kana da problem kan sanan ka ne na so gaya maka kana da rayuwa gabadewa kai ba mutum ba zabane kaka doki rayuwanka ka ba shaye kaka doki rayuwanka ka ba abinda bai kamata ba
Malam Musa Tuluwa
shawara ne da nake so mai yan waye nan da suka zama na kasa more especially wanda suka zama yan wayan mu na zango masu bara al-musamma masu bara ana zo kan anya ana neman taimako gaskiya mun duba kaman wannan wani duka bai dace ba shi wannan federation da muka zo da shi ga gaskiya the limits ma kowa ba yana kan wasu mutane special bane opportunity da ke cikin wanga mu yana da girma sosai kuma taimako ina rage darajar mutum ne wallahi lazim barakina ina rage darajar mutum sosai muna su diganganni wadansu muna su kana gan kaman ciwo kaman ba wasu sabo opportunity bane to mun zo musu da wanga abu su join mu da zamu tambake su kuma
masu sauraro da wannan gargadi na shugabannin kungiyar ƴan damben zamani na guragun Ghana zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin Abubakar Samba da Musa Muhammad da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdullahi Bako da producer Julie Lazarus Grisham ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
Madalla a gaida Sulaiman Muni Barma. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. akan shin ta yaya kuke gani za a magance hadarin tankokin man fetur da ke laƙuma rayukan mutane duba da yadda ake yawan samun aukuwa hadarin a Najeriya? Mun samu kira na farko daga Kaduna. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Kaduna?
Sanata da Mustafa dan Fila daga karamar hukumar Kagarko.
To, muna jan ka dan Fila ne.
Na gaskiya shirye-shirye ku ban taɓa shiga gidan rediyon nan, sai ina wa Amurka fatan alheri dukkan ma'aikatanku.
Allah sarki, to mun gode. To, me za ka ce game da maudu'inmu na yau akan yadda kake gani za a magance haɗarin tankokin man fetur da ke laƙuma rayukan jama'a? Kana jin mu Malam Dan Fulani? To, ina ga layin Malam Dan Fulani ya goce, yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
To, alhamdulillah, Hajiya, barkan ki da warhaka.
Barka, ka dai da wa muke magana?
Bashir Tela ne da ganin lafiyan bari-bari.
To, muna jin ka, Bashir Tela.
Gaskiya hanyoyi da nake ganin ya kamata a ci an samu tafaita na tsarurrukan tankuna a Najeriya. Na farko, gyaran hanyoyi. Manyan hanyoyi da ya kamata gwamnatocin mu a ce suna gyara, ya kamata ce an gyara. Sannan kuma su masu direbobin su guji duki na ganganci da kuma guje-guje. Hakan yana da nasaba da waɗannan matsaloli da ke fama da shi. Kuma mutane na da cewa kiyaye, in an samu wannan matsalan kar a bi na kwaɗayi na cin abin duniya, a ƙaurace ma wannan wajen saboda tsira da rayuka. Muna fatan da ya kawo mana sauki. Naku ne Bashir Tela daga nan lafiyan bari.
Mun gode Malam Bashir Tela, yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Neja?
Daga injiniya Lawal Dan Folin Maguriya ne, daga nan Bangi ne muke kira ku a jihar Neja.
To, muna jin ka injiniya Lawal.
Masha Allah, wato duka kan dokokin mu na Najeriya, abubuwan da ke yake a cikin zukatan su ofiri da sauransu suna iya kawo yawan hatsura a duniya, da kuma hanyoyin da suka duba da kusa duka su hanyar da ke zuwa kafa da ke duba yadda wurin nan ya suke duka na idan zan je fa aikata na kan sai na fi wahala kusan abubuwan sawa mutum zai samu damar wucewar wallahi yana ɗaya daga cikin abubuwa hanya.
To, mun gode injiniya Lawal da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna? Malami daga Kaduna, ko kana tare da mu? Assalamu alaikum malami daga Kaduna. To, ina ga layin ya wuce. To, mun samu wani kiran ne har yanzu daga Kaduna. Muna jin ka Malam Ibrahim. To, layin Kaduna ma ya goce, yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar, da wa muke magana daga Nijar? Salamu alaikum, da wa muke magana daga jamhuriyar Nijar?
Wa alaikum salam. Assalamu alaikum, bai dauka ina tare da umma ma'ana ainihin shugaban kuka gudun yau a dukkan jihar jamhuriyar Nijar.
To, muna jin ka umma Malam Ali. To, mun gode umma Malam Ali. Yanzu kuma bari mu je Kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi, mai magana Bello Garba Inawa daga nan Kwara.
To, muna jin ka Bello Garba.
To, gaskiya hanyar da za a bi a magance irin wannan matsaloli na fasuwar tankuna, to, na daidai a gyara hanyoyi, haka kuma su kansu motocin a kula da lafiyarsu. Dan rashin lafiyar mota da kuma hanyoyin matsalolin hanyoyi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa ana samun hatsarin mota. Allah ki kuma kawo mana ƙarshen irin waɗannan matsaloli da aka samu na hatsarin kanta wai na hatsarin tankunan mai a Najeriya da sauran ƙasashenmu na Afirka. Naku,
mun gode Malam Bello Garba. Yanzu kuma bari mu je Delta a can kudancin Najeriya.
To, assalamu alaikum, barka da aiki.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
To, sunana Sabu Kima Marabanda, ina kiran ku daga Warai a jihar Delta Najeriya.
To muna jin kamalan sabo.
Yau wato haje abin da yake yawan sawa din ra na manyan motoci musamman masu daukar mai a Najeriya ni a gani na abu uku ne. Na farko lalacewar hanyoyi, na biyu gudun yuka sa'a, sai na uku kuma mugun nadi da ake motocin tankunan girman su yayi yawa. To gaskiya wa'annan su ne muhimman abin da suke kawo haɗin ra, sannan kuma na huɗu rashin doka, in mutum ya kai ganganci ya kashe mutane ba a yi hukuncin da ya dace da shi.
To mun gode Malam Saba daga Delta, yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Sirajin Rabi'u Iftikhar daga Ancho, Kalmar Hukumar Kobo a jihar Kaduna.
To muna jin ka Malam Sirajin Rabi'u.
Yawa magana ta gaskiya, sai an dinga horar da matasa yadda ake yin tuƙa, saboda haƙin ga yanzu aka tsare matuƙa tankokin mai. Matasa ne haka samari, kuma ga tsakani ga Allah ba a wato iyakance gudun da ake yi a Najeriya, kuma ga rashin kyawun hanyoyi. Saboda haka gaskiya lamar ya kamata ma a maida su makaranta, ne a ce sai wanda yake da takarda kaza sannan za a yi bai tukin mota kala kaza, in aka haka din gaskiya za a samu sauƙin haɗin ratsan. Abin ne mai tada hankali kwarai da gaske kuwa, mun ga abin a yanar gizo, abin ya matuƙar tada mana da hankali.
To mun gode Malam Sirajin Rabi'u, yanzu kuma bari mu je jihar Zamfara.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Zamfara?
Sunana Umar Makeri, kakin dafa Zamfara sai maradin local government. Ina yi muku fatan alkhairi. Hakikanin gaskiya wannan maudu'i da aka dauko maudu'i ne mai matukar muhimmanci, duba da irin gudun da manyan motoci suke yi a ƙasata Najeriya. To ya kamata a ce an dauki mataki kamar yadda dan uwana ya faɗa, a horar da su, a buɗa musu makarantu wanda yake na koyon tuki ne, domin rage irin wannan gudu da ake yi, domin abun akwai tada hankali irin waɗannan haɗurra da ke faruwa. Muna fatan Ubangiji Allah ya kawo mana zama lafiya a ƙasa.
To mun gode Malam Umar Makeri. Har yanzu dai muna na a Zamfara. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Zamfara?
Danke dare, amincin amincin Allah ya tabbata a gare ku a daidai wannan lokaci.
Amin. Da wa muke magana?
Sunana Nasiru Rufai ne, kurgu, ina kiran ki da Gusau a jihar Zamfara.
To muna jin kamalan Nasiru.
Ya kokari a aiki da jama'a.
Sai godiya.
Gaskiya irin abubuwan da ke faruwa a Najeriya abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na farko direbobin mu da mai masu kawo tanki da suna kai ga gangancin da suke yi ba su da hakuri, kuma su al'umman da suke yawan zama bakin hanya kuma su ma ba su da hakuri. Yana da kyau da aerospace wanda suke kula da haƙƙin hanya, da kuma su masu zama bakin hanya, da kuma direbobin gabaki ɗaya more guda ne, wanda idan aka ce mutum ya rasa rayuwar shi, ya rasa rayuwar shi a raka gabaki ɗaya, a zo irin tsaurin da ake sawa a hukumar ƙara asura na kan hanya, to da ƙara kaimi wajen wannan abin, da bar an san cin hanci da rashin babban dangumi ne a tsaya aiki a arewacin Najeriya, musamman arewacin Najeriya abin ya yi yawa gaskiya. Yana da kyau gaskiya da ke mataki. Ubangiji Allah ya sa a sake tafiya. Ni ne Nasiru Hussaini, kurgui mai Gwanjo da Gusau, nake kiran ku a jihar Zamfara.
To Malam Nasiru Hussaini, mun gode da ra'ayinka, kuma a nan muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Mun gode. To yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
Ma'aikatar lafiya ta ƙasar Lebanon ta ce hari ta sama da Isra'ila ta kai yau Laraba ya kashe mutane 16 a garin Naftahi da ke kudancin ƙasar, ciki har da magajin garin. Kana harin ya jikata wasu sama da 50. Jama'an Lebanon sun yi Allah wadai da wannan hari na babban birnin lardin, suna faɗin cewa wannan na tabbatar da cewa yaƙi da Isra'ila ke yi da ƙungiyar 'yan bindigar Hezbollah yanzu ta karkata tana auna ƙasar Lebanon. Wani jirgin ruwa dauke da rukunin farko na bakin haure da za a tantance su a ƙasar Albania karkashin wata yarjejeniya da aka kulla da ƙasar Italiya ya isa tashar ruwa ta Schengen a yau Laraba domin fara shirin tantance dubban masu neman mafaka na ƙasar Roma mai tsarkakiya. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kira da a baiwa Ukraine gayyata ta shiga ƙungiyar NATO ba tare da wani sharadi ba, kuma a ɗauki matakin tsawatawa ƙasar Rasha ba tare da makami mai linzami ba. Yana faɗin haka ne yayin da ya bayyana a gaban Majalisar Dokokin Ƙasar a yau Laraba don bayyana shirinsa na nasara bayan yaƙi da Rasha da ta kai mamaya.
To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni, da ma injiniyan mu Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.